الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا بير غواتم بير هجرة شكرا دبو دائر داريه دا أربعين دا شدة muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun shiga cikin Babul Aniya, babu wanda yake magana akan kwanoni waɗanda ake amfani da su a wajen tsarki da makamantan su. Za mu tashi a yau bisa kan hadisi na 18 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ وعن سلمى ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة يا رسول الله فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي وأنا حديثا قبل ينسو مالن يقولوا سني أجكم بابي ونديكي بيانينا عبسكا قانوني domin saboda in aka ce kwanoni to salkuna ma suna shiga ciki salkawar da ake yi da fata kenan saboda haka nan ne yasa malam ya kawo hadisi waɗanda suke bayani akan kwatu kuma domin a san me hukuncin fata ya halatta ai amfani da shi ko bai halatta ba to shi sai ya kawo hadisan dukkanin su suna bayani akan fatu hadisin harko hadisin Abdullahi ibn Abbas yardan Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dubiga al-ihabu idan aka je mai fata kenan al-ihabu wannan sunan fata ne wanda aka je mai ko kuma wanda ba a je mai ba duka ana kiranta a haka in ji wasu masana larabci amma kamar yanda yazo cikin kawamisi na larabci su kuma suka ce fata kafin a je mai ta ake ce mata al-ihab kenan an yi sanin fata kafin je mai wa da wannan suna don haka hadisin yace idza dubiga al-ihab idan aka je mai fata kalmar dubiga daga addabagu ne addabagu shine gyara fata da sanya mata wasu wato ababe waɗanda suke gyara ta sa ta zama mai tsarki kenan tare da busar da ita yanda za ta samu ingancin da za a yi amfani da ita kenan shine addabaga wannan sana'a ce daga cikin sana'o'i shahararru kenan shine jima wanda musamman ma wannan zamanin yanzu jima ta yi nisa ta zama tana da kamfanna da masana'antu daban-daban kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dubiga al-ihabu idan aka je mai fata faƙad tahura to haƙiƙa ta tsarkaka kenan matakar dai an je mai ta an gyara ta to shikenan ta zama mai tsarki akhrajahu muslim wannan hadisin muslim ya fitar da shi wa indal arba'ati a wajen al-arba'a al-arba'a sune ashabu sunan al-arba'a kenan Tirmidhi Nasa'i Ibnu Majah da Abu Dawud waɗannan sune ashabu sunan al-arba'a kenan wannan lafazin na Muslim idza dubiga al-ihabu idan aka je mai fata haƙiƙa ta tsarkaka to su kuma yanda riwayan take a wajen ashabu sunan al-arba'a shine ayyuma ihabin dubiga faqad tahura kenan kowane irin fata aka je mai to ya tsarkaka kenan ayyuma wannan lafazi ne wanda yake nuna umumi ko ma wani irin fata ke wannan riwayan ta Muslim tana nuna mana cewa idza dubiga al-ihabu faqad tahura kenan wannan riwayan ta Muslim ita kamar tana nuna cewa fatar da ake zance shine fata wadda ana iya cin dabbai, ana iya cin naman dabbai gabanin gaba kenan, ya halatta cin naman dabbai, ma'ana kamar kamar awaki, kamar tumaki, kamar raƙuma, kamar shanu. Kenan wannan riwaya ta Muslim shine take nunawa. Wannan kuma ta ashabu sunan ayyuma ihabin dubiga kenan, shi riwayan wannan lafazin ya nuna hadewa ko ma wani iri, kenan ba tare da iyaka ba, ko fatan da dabbar da ana cin namanta, ko kuma fatan dabbar da ba a cin namanta. Kaga kenan, in ka kalli lafazi na ashabu sunan, shi ya nuna idan mutum ya dauko fatan kare ya je mai ta tsarkaka, idan mutum ya dauko fatan buri ya je mai ta tsarkaka, idan mutum ya dauko fatan alade ya je mai ta tsarkaka, in ya dauko fatan giwa da ta zaki, domin ya ce ayyuma ihabin dubiga. Kenan wannan yana nuna umumi go, yana koma wace irin fata ce aka je mai. To wato shi yasa wato malam ya fara gabatar da waccan riwaya ta Muslim, sannan ya kawo lafazin ashabu sunan, wanda shi lafazin ashabu sunan yana nuna kenan game hukuncin gaba daya. Bayan nan sai ya sauko da hadisin Salma, yace wa an Salma ibn al-Muhabbiq radiyallahu anhu qala, daga Salma dan Muhabbiq yardan Allah ta tabbata a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace dibaghu juludil maitati tuhuruha, jemi dibaghu juludil maitati kenan jemi fatar matacciyar dabba, tuhuruha shine tsarkinta. Nan wannan lafazin na Salma ibn al-Muhabbiq wanda ya rawaito na cewa jemi fatar matacciyar dabba, tuhuruha shine tsarkinta, yayi amfani da almaita. Wannan almaita kuma ya gabata ko mun ce ita ce dabbar da za ta rasa rai ba tare da an yanka ba yanka na shari'a, kenan ko dai ta mutu da karan kanta, ko kuma ya zamo an yanka amma yankan ba bai cika sharuɗa ba go, kamar da can ya gabata cewa akwai sharuɗan yanka, sai idan dabba ta cika waɗannan sharuɗan sannan ne ya halatta a ce ma dabbai yankakkiya a musulunci, idan bata cika waɗannan sharuɗan ba to wannan dabbai ba a ce mata dabbar da aka yanka. Don haka kenan kalmar almaita nan da yace dibaghu juludil maita, kenan ciki akwai nuna cewa dabbar da kaminta mutu ya halatta a yanka ta a ci. Abinda ya nuni akan wannan shine kalmar ta almaita. To wannan hadisin na Salma ibn al-Muhabbiq shi kuma ya kebance sai dabbobin da ake ci ko, kenan bai ya sha bamban, kamar ya sha bamban da wancan hadisin na farko na Ibn Abbas wanda ya nuni akan cewa koma wace irin fata ce aka je. To wannan shi kuma na biyu ya yi nunin cewa sai fatar dabbar da ya halatta a yanka ta a ci namanta. To ita wannan dabbai wadda da a shari'ance ya halatta a yanka a ci namanta, idan ta mutu da kanta ba tare da an yanka ba, ko kuma aka yanka ta yanka wanda shari'a ba ta yarda da shi ba, kenan ana iya amfani da fatai, a cire fatai a jeme a gyara ta zama tana da ingancin da a iya amfani da ita a musulunci, ta yanda a iya zuba mata wasu ababe bisan ta, kamar a shanya masara ko gari, ko kuma in an yi salka da ita an iya zuba ruwa ciki, ko a zuba mai, kamar yanda a da mafi yawanci waɗannan su ne ababen da suke amfani da su lokacin da akwai karamcin kwanoni wanda ake amfani da su. To wannan hadisin kenan abinda ya karantar da mu kenan. Hadisin kuma Ibn Hibban ya yi hukuncin cewa hadisi ne ingantacce. Sai hadisi na gaba a cikin babin shine hadisin Maimuna. Wa an Maimuna radiyallahu anha, daga Maimuna yardan Allah ta tabbata a gare ta, kenan Maimuna ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda ya gabata sunanta Maimuna ibnatul Haris al-Hilaliya, ƴar uwar mahaihiyar Abdullahi dan Abbas yadda Allah tabbata a gare su. Tace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi marra bishatin yajurunaha, ya wuce wata karamar dabba suna jaye da ita. Kenan manzon Allah sallam ya wuce wata karamar dabba mutane suna jaye da ita. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law akhadhtum ihabaha ko law akhadhtum ihabaha, a wata riwaya kuma halla akhadhtum ihabaha, da zama kenan kwadaitarwa ne. Mi zai hana ku dauki fatan ta, ana mi zai hana wannan dabbai ku cire fatan nata ku yi amfani da shi? Sai suka ce inna hamita ko maita, wato ita dabban nan fa matacciya ce, kenan mushe ce, ba tare da an yanka ba ta mutu. Yanzu suna kokarin su jata ne su kai su baro su nisantar da ita daga gidajensu. Abin da yasa suke faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka, domin sun yi zaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san cewa mushe bace matatta ce. Shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yutahiru halma'u wal qarab, yace ruwa da baga ruwa yana tsarkake ta. Kenan idan aka yi amfani da ruwa, aka yi amfani da baga ruwa, to za a iya tsarkake ta, a tsarkake ta zama ta inganta, za a iya amfani da ita. Da haka waɗannan hadisan guda uku dukkanin su maudu'in su guda, suna magana ne bisa kan hukuncin fata, suna magana bisa kan hukuncin fata, wanda malamai kuma sun yi sabani akan hukuncin ita fatai, domin saboda sabanin da hadisan suka zo da shi. Hadisan sun zo da sabani, kamar yanda muke ganin hadisi wannan na farko ya nuna ko ma wace irin fata ce ko ba sai dabbobin da ake cin naman su ba, shi kuma hadisi na biyu ya nuna sai dabbobin da ake cin naman su, shi ma wannan hadisin na ƙarshe kenan yayi nunin cewa yayi nuna shi ma kamar yanda wancan hadisin ya nuna cewa idan aka yi amfani da ruwa da baga ruwa yana tsarkake fata ta dabbar da ta mutu cikin dabbobin da aka halatta cin naman su. Gini akan haka ne yasa malamai suka yi sabani bisa kan al'amarin fata. Sanannan abu ne cewa akwai wasu hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bayani akan haramcin yin amfani da fatu na namun daji, irin su zaki, irin su karnuka da sauransu, da irin su kurayi, an haramta yin amfani da fatansu, ko da an je mai mutum ya zauna ko kuma ya daura a cikin shi, ko kuma mutum ya shanya wani abinci ko wani abun amfani, dukkanin su an haramta yin haka. To dalilin haka ne yasa malamai suka yi sabani. Wanda yake da littafin Subulus Salam sharhi na Bulughul Maram yayi bayani kusan guda, ya kawo ra'ayoyin malamai guda bakwai akan hukuncin amfani da fata. Shi kuma wannan Shaukani a cikin Nailul Awtar yayi bayanin ra'ayoyin malamai guda takwas game da hukuncin wato fata. To dukkanin su wato ra'ayoyin gaba ɗaya nasu waɗanda suka fi muhimmanci ciki su ne ra'ayoyi guda hudu, domin sauran ma kwata-kwata ba su da wani dalili, ra'ayi ne zalla, amma waɗannan guda hudun su ne waɗanda aka gina su akan dalili. Kenan ra'ayi na farko ko kuma magana ta farko shine maganar wanda suka ce dukkanin fatu na dabbobi gaba ɗaya, dukkanin fatu na dabbobi waɗanda suka mutu da wanda ake cin naman su da wanda ba a cin naman su, ana iya tsarkake su da jima, idan dai aka ce mai su kawai sun tsarkaka kuma sun halatta a yi amfani da su, a yi amfani da su wajen zuba masa ababe busashi ko kuma ababe danyu masu ruwa. Akan wannan ra'ayin kenan koma wace irin fata ce ba tare da togaciya ba ko, suka ce domin saboda hadisin Ibn Abbas ya yi nuni akan haka, ya ce ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, dan haka suka ce ba a hudda kowace fata, dan haka mutum in karan shi ya mutu kawai sai ya jawo ko ya cire fatai sannan ya je yadda nama, idan ya cire fatai sai ya yi sarka ya zuba ruwa ya ci gaba da sha, akan fahimtar wannan malama wanda suka yi wannan fatawai. Haka ma idan mutum buri shi ya mutu, kaga nan zai iya jawo fatan shi ma ai agalemi ya ci gaba da sallah ko abin da yake kama da wannan, domin sun ce za a yi amfani da ita a wajen ababe waɗanda suke busashi, kenan ka iya shanya wasu ƙwayoyi na abinci, sannan kuma a iya amfani da ita akan ababe waɗanda suke masu ruwa, kenan ka iya yin salka ka zuba mai ko wani ɗan kwano na fata wanda za ka iya zuba abinci da makamantansu. Wannan shine ra'ayi na farko wanda aka gina shi akan wancan hadisin na Ibn Abbas. Sai ra'ayi na biyu, shine wanda yake cewa babu abin da yake tsarkake su, ana dukkanin kwato na dabbobi kawai ko an je mi fatun dabba wadda take matacciya ta mutu ta yi musai, to shikenan kawai babu wani abin da ke tsarkake ta, duk jimar da za a mata, duk gyaran da za a mata, duk kwaskwarimar da za a mata, to tana nan kawai matsayin fata ta matacciyar dabba mai najasa, bai halatta ba a yi amfani da ita. Suka ce domin mushe ba a amfani da komi nashi, sasannin shi gaba daya haramun ne, hurrimat alaikumul maitatu. Sannan kuma suka ƙara kafa hujja da hadisi, wani hadisi na Abdullahi ibn Uqaym yake cewa littahin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mamu gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu da wata guda ko da wata biyu. A cikin sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tantafi'u min al-mita bi ihabin wala asab, kar ku yi amfani da matacciyar dabba, kar ku yi amfani da fatan ta, ku yi amfani da jijiyan ta, ku yi amfani da komi na ta. Haka hadisin yazo, amma sai dai hadisin da'ifi ne, domin hadisin ya nuna cewa kar ayi amfani da komi na matacciyar dabba ko. To sai suka kafa hujja da wannan hadisin, sai dai matsalan da aka samu shine hadisin an raunana shi, duk da Tirmidhi ya rawaito shi da Abu Dawud da Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah, amma dai hadisin yana da rauni. Wasu malamai sun yi hukuncin cewa wannan hadisin shine za a aiki da shi saboda shi ya shahi hukuncin wancan. Babban dalilin cewa ya shahi hukuncin wadancan suka ce domin hadisin kararai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gabani ya rasu da wata ɗaya ko wata biyu, kenan shine zance na ƙarshe, don haka suka ce ya share duk wadancan hadisan. To inda fa ya inganta da wannan shine zance, inda hadisin ya inganta lalle da ya share su. To amma tunda hadisin bai inganta ba, malamai sun ce hadisin wasu lokuta mutubari biri yana da idtirab cikin riwayar shi, sannan kuma an bincika aka gano hadisin ma mursali ne, domin Abdullahi ibn Uqaym bai taba jin magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma kai tsaye ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka hadisin mursali ne. Duk da Abdullahi ibn Uqaym sahabi ne, sai sa shi mursali ne na sahabi, wannan zancen bai juyo shi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, kenan ya ji shi ne daga wani, sai yake ambata wani mursali ne na sahabi. Ala kulli hali dai hadisin ba a karbe shi ba, don haka akan shi aka gina hukunci, kuma tunda hadisi ya zama ba karbabbe ba, kenan hukunci ya zama shi ma ba karbabbe ba. Sai kauli na uku shine kaulin waɗanda suka ce fatu na matacciyar dabba idan aka je mai su, idan aka je mai fatu na matacciyar dabba wadda ta mutu da kanta ko kuma wadda aka yanka ba tare da cika sharuɗan yanka na shari'a ba, to zahirinta ya tsarkaka, baɗininta bai tsarkaka ba. In aka je mai ta tsarkaka a zahiri, bata tsarkaka ba a baɗi, me suke nihi? Suna nihin kenan daga bayanta ya zamo mai tsarki, za a iya amfani da shi, amma daga cikinta ba za a yi amfani da shi ba, don haka dukkanin abin da ya shahi amfani a iya yi da bayanta, amma daga cikin ba za a yi amfani da shi ba kwata-kwata. Don haka kenan ana iya amfani da irin wannan hatun wajen ɗora wasu abubuwa busasshi, amma duk abin da yake da lema ko yake ɗanyantaka ba za a yi amfani da shi ba ga irin wannan hata. In ka aka yi amfani da shi, to shi kenan bai halatta ba a ci a fatawan waɗannan malaman. Kuma daga cikin waɗanda suke akan wannan fatawai akwai Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yana cikin wanda suka je akan wannan ra'ayi. Sai kauli na hudu, shine cewa dukkanin matattun dabbobi cikin dabbobin da ya halatta a yanka a ci, kinan sai wanda ya halatta a yanka a ci, irin su kananan busashe tumaki da awaki, irin su raƙumma da shanu, dukkanin dabbobin da ana yanka su a ci, to matacin su waɗanda suka mutu ba tare da an yanka ba suka yi mushi, ana amfani da fatansu. In aka je mai fatan ta tsarkaka cikinta da wajenta, ana amfani da zahirinta, ana amfani da baɗininta gaba ɗaya. Wannan shine kauli na hudu, kuma shine ra'ayin da yake da inganci, shine ra'ayin da hadisai suke goyen bayan shi. Idan aka koma aka yi jirasan waɗancan hadisan gaba ɗaya waɗanda suka gabata, za a ga cewa suna goyen bayan wannan ra'ayin. Kenan ya halatta a yi amfani da hatu gaba ɗaya na ƙananan dabbobi, amma bai halatta ba a yi amfani da hatu na dabbobin da aka haramta cin namansu. Sannan da haka su zaki, su wato kura da makamantansu, waɗannan duk ba za a yi amfani da fatansu ba, ko da an je mai su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin amfani da fatansu, amma waɗannan dabbobi waɗanda akan iya yankawa a ci namansu, to ko da tunkiyarka ta mutu, in ka ga dama kana iya cire fata, ka je mai fatan, shikenan ya zama mai tsarki, ka iya sallah bisan shi, ka iya yin sulkuna wanda zaka zuba ruwa, ka iya yin kwanoni wanda zaka yi amfani, ka iya yin sauran ababe na amfani da su, kuma ka iya zuba abu mai lema da wanda baya da lema, busasshe da danye, duka kana iya zubawa. Wannan ra'ayin na ƙarshe shine yafi inganci, kuma shine abinda wato riwayan ta ƙarshe take nuni akai, wallahu ta'ala a'lam. سيا حديثي نغبا وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه حديث ابو ثعلبة يتي وعن ابي ثعلبة انكرو daga ابو ثعلبة Abu Sa'alaba wannan alkunya shi ce, ana ce mai Abu Sa'alaba al-Khushani, amma sunan shi malamai sun yi sabani akan sunan shi. Akwai wanda suka ce sunan shi Jurthum ibn Nashir, akwai kuma wanda suka ce sunan shi Jurham ibn Nashir, ko kuma dai waye sunan shi. Wannan sahabi ne Abu Sa'alaba al-Khushani, yarda Allah ta tabbata a gare shi. To al-Khushani kuma wannan nisba ne, jingina shi ne aka yi zuwa ga Khushain. Khushain kuma wata kabila ce daga cikin babban kabilar da ake ce ma Juhaina. Kenan dan yanki ne cikin kabilar Juhaina, ake ce masu Khushain. Domin kalmar Khushain fu'ail ne. Fu'ail kuma ana nisba zuwa gare shi. Fu'ail, in za a yi nisba sai a ce Fu'ali. Fu'ail, Fu'ali. Ju'ail, Ju'ali. Quraish, Qurashi. Khushair, Khushari. Da haka nan ne, da haka Khushain sai a ce Khushani. Da haka nisba ne zuwa ga wannan kabila ta Khushain. Abu Sa'alaba al-Khushani, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Abu Sa'alaba ya musulunta a shekara da aka yi ghazwatu Khaybar. Yake cewa qultu ya Rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, lalle mu muna kasar wasu mutane ma'abutan littafi, afana akulu fi aniyatihim, shin za mu ci abinci a cikin kwanonin su? Fa qala sallallahu alaihi wa sallam, hey manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace la ta'kulu fiha, kada ku ci abinci a cikin su, illa alla tajidu ghayraha, sai dai idan ba ku samu wasun su ba, faghsiluha, sai ku wanke su, wa kulu fiha, sai ku ci abinci a cikin su. Muttafaqun alai. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wannan hadisin na Abu Sa'alaba yana mamu zancan shi ma kwanonin ahlul kitab, ko aka ce ahlul kitab sune ma'abuta littafi, da an ce ma'abuta littafi kuma bangarori biyu ne, ko da Yahudu da Nasara. Kafirai ne su ma, dama kafirai kala-kala, akwai waɗanda ba su ba ana ce masu alwasaniyun, amma su ana ce masu ahlul kitab. Abin da yasa ake ce masu ahlul kitab saboda sun ɗanɗara sauran kafiran, dukkanin su kafirai ne amma sun ɗanɗara su, sun ɗan dama dama saboda dalilin kasantowarsu su kowanne daga cikinsu annabin su an sabkar mai da littahi daga sama, suka ɓata littahin suka canza shi suka yi ƙare-ƙare da rage-rage ciki, to sai zamana har yanzu Al-Qur'ani yana kiransu ahlul kitab. Amma akwai waɗanda suke cewa wai ba a ce masu kafirai, wai yana cikin tsanani a addini ka dora ce ma Yahudawa kafirai ko Nasarawa kafirai. Ai duk wanda ba musulmi ba sunan shi na zane kafiri, in ma ka kira shi da wani suna na daban to dole ne tilas ne ka yarda kafiri, don in baka yarda ba kafiri ne to musuluncinka ya fara rawa, akwai gilgiji cikin musuluncinka. Amma da zaran kana shakkun wai ba Yahudi kafiri ne ko ba kafiri ba, to kai kana iya zama kafiri, domin saboda ba a jayayya da ayoyin Allah, kuma Allah ne ya kira su kafirai. Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru, sai ce mi min ahlil kitabi, to ka gani ladhina kafaru min ahlil kitabi. Akwai masu dubara wanda suke cewa wai Qur'ani bai kira su kafirai ba, ahlil kitabi ya kira su, kai ma ka kira su ahlil kitab. Dan haka wannan kirin su kafirai wannan tsanani ne da kuma kokarin kore su daga addini, inda ma sun shigo. Kuma kai kana da wata dabarar da zaka jawo ahlul kitab cikin musulunci, kai annabi wayo ne, ka dubi Yahudawa waɗanda suka musulunta kwarori ne, tare da cewa suna da ilimi da basira kuma sun tabbatar sun gano shi annabi, amma wanda suka musulunta ƴan kwarori ne, annabin ma sun ganshi sun tattauna da shi, wasu ma neman kashe shi suka yi ta yi. To kai ka dora gani yanzu ka masa wayo, ka dora ce masa ahlul kitab dan su musulunta, ko ka ce masu ahlul kitab ko ka ce masu ahlul kitab, dole ne kai imani cewa kafirai ne. Idan kana kwankwantan su kafirai ne to kai ma ka kafirta, domin yana cikin abubuwan da ke warware musulunci ko kin kafirta kafiri, man lam yukaffiru al-kafir fa huwa kafir, duk wanda bai kafirta kafiri ba suka ce to shi ma kawai ya kafirta. Dan haka ahlul kitab Yahudawa su ne mabiya annabi Musa wanda aka sabkar mai da At-Taura, Nasarawa su ne waɗanda suke bin annabi Isa wanda aka sabkar mai da Injila. Injila da At-Taura tare suke, domin Injila ta zo ne ta cike At-Taura, yasa da annabi Isa ya zo sai bai ce ba an bar aiki da At-Taura, ko ya ce cewa yayi wali uhilla lakum ba'dal ladhi harrima alaykum, cikin aiki na da nazo da shi zan halatta muku wani shashe na abinda aka haramta muku da cikin shari'ar da ta gabata. Kaga injila ta zo ta yi da cike At-Taura, shi yasa duka ana aiki da su da At-Taura da injila, kuma shi yasa su masu aiki da su sai suke ce ma littafan At-Taura wato al-asfarul qadima tsohin littafai, wannan na injila kuma suna ce masu al-asfarul jadida sabin littafai, da ya ce masu tsohon alƙawali da sabon alƙawali, saboda dukkanin At-Taura da injila ta zo ne ta ida cike, don haka tare suka tana biyatta. Amma da Al-Qur'ani ya zo duka sai ya share su, su kuma kowa sai ya gama yanzu ne ya yi dacewa kowa riƙe nashi, don haka suka riƙe suka ce kawai ba su imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, su ba su yarda da annabta shi ba. Kaga shi yasa suka tabbata mi kafirai, domin duk wanda bai yarda da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafiri ne. Wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduhu, to shine Abu Sa'alaba yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu inna bi ardi qaumin ahli kitab, lalle mu muna cikin kasa ta mutane waɗanda suke ma'abutan littafi, wace kasa ce? Ita ce Sham, domin Sham lokacin akwai Yahudawa masu tarin yawa a cikin ta. To shine Abu Sa'alaba yake tambaya, ga mu muna kallon su suna dafa alade cikin kwanonin su, suna zuba giya suna sha cikin kwanonin su, haka Abu Sa'alaba ya manzon Allah bayani. cewa suna ganin suna cin alade cikin kwanonin nan kuma suna shan giya cikin kwanonin nan. Shin ya halatta mu ci abinci cikin kwanonin su? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fiha, kada ku ci abinci a cikin su. Wannan menene manzo Allah yi? Hani ne ko? Manzo Allah ya hana. Kada ku ci abinci a cikin su. Wannan ya nuna kenan ba a ci ko? Illa Allah tajidu ghayraha, sai dai idan ba ku samu wasunsu ba. Babu wasu sai su. Wannan sharadi na harko kenan. Faghsiluha, to sai ku wanke su. Wa kulu fiha, ku ci a cikin su, shine sharadi na biyu. Wannan hadisin ya nuna haramun ne a ci abinci cikin kwanonin Yahudawa da Nasarawa sai da sharadi biyu. Sharadi na farko sai in babu wasu sai su. Sharadi na biyu sai a wanke idan za a ci. Eh, kuma ba a ce a wanke sau bakwai ba kamar na kare ko? Eh, a kara wankewa za a yi ko sau ɗaya ne shikenan. Da an wanke ya isa, babu sharadin sai ka wanke sau bakwai ulahunna bitturab. To wannan hadisin kenan abinda ya nuna mana kenan kai tsaye. Ya nuna mana kwanonin ahli kitabu Yahudawa da Nasarawa bai halatta ba mutum ya ci abinci a cikinsu sai da sharadi biyu. Sharadi na farko, ya zamanto babu wasu wanda za ka yi amfani da su a wajen sai su. Na biyu, kamin ka yi amfani da su sai ka wanke. Wannan shi ne karatun hadisin. To su fa sauran kafirai, alwataniyuna waddahariyun, kafiran da ba ahli kitabu ba, su fa ai su ba zancansu ake ba ko? To na ana nuna maka su min babu aula, su suka fi cancanta. Domin ahli kitab sun yi sauki-sauki a kafirci ko? Saboda su suna akan wani littafi wanda ya sauko daga sama, ko da dai sun mai ƙarya sun yi ƙari da ragi sun yi dama-dama ko? Ya aka ce da baƙe da baƙi ƙirin gara baƙi-baƙi ko? To don haka kaga tunda su aka ce bai halatta ba ka yi amfani da kwanoninsu sai in babu wasu, sannan kuma sai ka wanke su ka yi amfani da su, to duk wani arne wanda ba su ba shi ne ya fi cancanta. Wannan abin da wannan hadisin ya nuna kenan. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه با ان كربو دغا عمران دان حسين يردا الله تبت اغريس ان النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي سيرا د امنشن الله سو تبت اغريس واصحابه د صحابنشي توضؤوا من مزاده امراه مشركتين سن يي الولا دغا سلكا توتا متا مشركه متفق عليه بخاري د مسلم سو كراويتو شي fi hadithin tawilin, a cikin wani hadisi mai tsayi wanda ke da kwai kisa a cikin shi. Wannan hadisin na Imran dan Husain shi kuma ya saba ma wancan hadisin ko bai saba mashi ba? Ya saba mashi, saboda shi kai tsayi yana nuna ya halatta a yi amfani da kwanonin kafurai ba sharadi ko guda, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi suka yi alwala min mazada. Mazada salka kenan ko? Tafata. Kuma salkan nan tawace ce mushrika, ta mushrika. Min mazada kenan, min ma'i mazada ake ne, daga ruwan salka kenan, ruwan da yake cikin wannan salka ita wata mushrika. Dan haka mallan yace hadisin yana da tsayi, kuma akwai kissa cikin hadisin. Wato shi mallan ya takaita hadisin ne, ya debo iya inda ake bukata mahallu shahid ko? Amma kissar hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana cikin wani balaguro tare da sahabban shi, da Allah tabbata a gare su, sai ruwa ya kare musu, suka rasa ruwa, suna son su yi alwala, lokacin sallah ya ba ruwa, sai manzo Allah ya tura Ali ibn Abi Talib da shi da wani mutum na biyu su tafi su nemo ruwa. Sai suka tafi, suna cikin tahiyya kawai sai suka haɗu da wannan matai mushrika tana busa raƙumi ta ɗauko ruwa a cikin salka biyu, nan ɓangaren na dama da ɓangaren na hagu, duka akwai salkuna biyu cike da ruwa, ita kuma tana busa raƙumin tsakiyar ruwan kenan. Sai Ali ibn Abi Talib ya yi mata magana, ya ce mata ina za mu samu ruwa? Sai ta ce ahdi bihi amsi sa'a, take rabona da ruwan nan tun jiya irin wannan lokacin. Ma'ana kenan inda ta baro ruwan nan wuri ne mai nisa, jiyawar haka ta ɗebo ruwa ta gusu ta bar wurin jiyawar hakan nan ta dora tahiyya ta dora tahiyya ta dora tahiyya har lokacin yake wayo dan ne suna son samu ruwan ta nuna cewa ai sun kwana suna tahiyya sai suka gano akwai nisa sai Ali ibn Abi Talib yace mata ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki karba kiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bi su tattahi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matan nan sun samu ruwa tare da ita amma ta ce fa ruwan nan yana da nisa domin za a yi tahiya ta yini ɗaya da dare kamin a tarda inda ruwan yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi wannan mata ta yi masa alfarma a kwance wannan salkai nasa in aka kwance sai ta dan zuba masa kadan daga cikin ruwa sai matai tace babu damuwa aka kwance wannan salkan nata guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a dan tarfa kadan sai aka tarfa kadan cikin wannan salka kowace salka aka dan zuba kadan sai aka maida mata aka kulle mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata godiya an ce dalilin wannan alherin da tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yakatar jama'ar ta ba ta cikin yakacin ta ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mancewa da alheri ko da kafiri ne yayi mai shi mu kuma yanzu ko musulmi yama alheri sai kamanci to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mancewa dalilin wannan matai alkhairai da yawa ba wai ita ba duk wani wanda ya shahe ta sai da ya sha dalilin wannan alherin da tayi to almuhimmu dai abinda ke cikin kissa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zuba kadan a cikin kowace salka sai aka maida mata ruwan ta aka kulle mata yanda yake aka mata godiya ta tayi daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk gayyar da ke tare da shi kwanan kadan ne fa aka zuba ruwan sai manzo Allah yace kowa zo ya kwalfa sai manzo Allah ya sanya hannun shi haka ciki da ya sanya hannun shi mutane suka zo suka dora kwalfa aka dora kwalfa aka dora kwalfa sai da kowa ya kwalfa san ran shi yayi alwaladi bin na shaye sha da dabbobi suka sha suka koshi sannan kuma ya zama akwai rago wasu sai da suka yi guzuri suka ɗibi ruwan suka tafi da su kaga kenan cikin hadisin akwai nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma irin wannan mu'jizai ta manzon Allah ba sau ɗaya ba ko sau biyu ta faru tikiraran wa mirara ta yi ta maimaituwa sau da yawa ta maimaitu sau da yawa ba cikin wannan hadisin ba ne kadai wurare da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka yana cikin wato albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa kadan da aka iba manzo Allah ya tsoma hannun shi ciki bai dauke ba yace kowa ya zo ya iba suka yi ta iba saboda albarka hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin ruwa ya karewa yayi ta malala yayi ta kwalala aka yi ta ba dabbobi sai da dabbobi suka sha kowa ya alwala suka cika dukkanin salkunan suka yi guzuri suka tafi da ragowar guzurin wannan ruwa akwai wato lokacin yakin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka zo suka kawo mai koken cewa wato ana cikin matsala ba guzuri ya kare kuma ba abinci manzo Allah kamar mu umarni mu yanka wannan raƙumman wanda muke hawa sai manzo Allah ya masa umarni yace ku je ku yanka sai Umar ibn al-Khattab yarda Allah tabbata a gare shi ya zaburo yace ya rasulullah in fa'alta dhalika qallar rahal idan ka aikata haka to abun hawa zai yi kadan ga mu balaguran nan namu mai nisa ne yanzu in kan masa umarnin cewa su yi ta yanka raƙumman su za su canya raƙumman ƙarshe sai a rasa ya za a yi wajen komawa a sha baƙar wahala Umar ya ce amma ni ina da shawara ka masu umarni kowa yake da ragowar guziri ya kawo ko ɗan kaɗan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilalle ma dalla da wannan ra'ayin naka wannan shine mahihici sai manzo Allah ya sa aka yi shela cikin tawagar yaƙi duk wanda ya san yana da guziri ɗan kaɗan ko mai yawa ya zo ya zube shi aka shimfiɗa wani tamfal wannan ya zo da masara tayin hannu ya zuba wannan ya zo da ɗan dabino ne ya zuba haka duk suka kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi addu'a ya roƙi Allah ya sanya albarka cikin wannan ɗan guziri da ya saura sai ya ce to kowa ya zo ya iba nan ma mutane suka zo suka kafa iba ake karewa suka kafa iba ana ta iba to wannan ma kaga ɗaya ne daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin haka dai ya faru so da yawa. Mahallu shahid a cikin wannan hadisin shine mi? Shine salka ta wannan mushrikai. Salkan nan ta mushrika ce. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ruwan da ke ciki go da shi da sahabban shi suka yi alwala suka kwalwa suka sha suka yi komi da komi suka sha da dabbobin su. Wannan hadisin ya nuna ya halatta ayi amfani da kwanan mushriki ba sharadi ko guda, babu sharadin cewa sai idan baka samu wani shi ba, babu sharadin cewa sai ka wanke shi kai tsaye, kawai ya halatta kai amfani da shi. Sabanin hadisin Abu Sa'laba shine abinda wannan hadisin ya karantar da mu. Sai shi kuma hadisin Anas, wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu, daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata a gare shi, anna qadaha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kasara, lalle akushin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsage, fattakada makana sha'abi, sai ya riƙe wurin da ya tsage, salsalatan min fidda, ya tinke shi da zare na azurfa. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ya fitar da shi. Wannan hadisin na Anas ibn Malik khadimin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, al-qadah shine kwano wanda ake yi da ichi, shi ake ce ma akushi. To shine ya tsage a wani bangare nashi. To nan fattakhadha makana sha'abi, akwai sabanin malamai wajen fattakhadha makana sha'abi, wasu sai suka ce sai ya rike wurin da ya tsage, wa suka ce shi Anas kin. To kaga in zance Anas ne, magana ta tashi ba hujja cikin shi. Inda ana nihin Anas kin ne ya rike wurin da ya tsage, saboda shi da ma mai hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka shine ya rike wurin ya abin nan dinke shi da zare na azurwa. To in haka nan ne ba butu, domin ba hujja ciki. Wasu kuma suka ce fattakhadha makana sha'abi, damirin yana koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine ke da kai hujja ciki idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma shine abin da ya inganci. Domin wasu riwayoyi karara sun zo sun nuna Anas ya zo ya dauki kwanan ya gyara, sai aka ce mashi karka saki ka taba, wato gyaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, sai ya bar shi. Kenan sai nuna ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi wannan gyaran ba Anas ba. Don haka akan haka kenan hadisin akwai hujja a cikin shi. Hujjan da ke da kai ciki shine halaccin yin amfani da azurfa ko zare na azurfa a wajen yi wa kwano liki ko kuma dinki. Wannan kuma hadisin shi kuma yana nuna mana sabanin abinda hadisai da suka gabata ko, domin hadisan da suka gabata sun karantar da mu cewa bai halatta ba a yi amfani da zinariya ko azurfa. Azalla sallallahu ya hana cin abinci a cikin kwanoni na mi, a cikin kwanoni na azurfa ko na zinariya. Azalla sallallahu ya hana cin abinci a cikin su, kuma ya hana shan abin sha a ciki. To shi kuma wannan hadisin ya nuna ga manzalla sallallahu ya dinke kwano da zaran azurfa. Don haka a takaice sai ya nuni akan cewa idan dinki ne ko liki dan kadan ya halatta. Saboda haka ma ne malaman fiqh suka ce ya halatta mutum yayi amfani da azurfa ga kwano da sharuɗa. Sharadi na farko sai ya zama lokacin bukata, bukatuwar shi ta sa zai. Sharadi na biyu ya zama liki ne zai yi, kuma sharadi na uku sai ya zama likin dan kadan ne, ba mai yawa ba, in mai yawa ne ba zai yi ba. Sharadi na hudu suka ce ya zamo da azurfa ne ba da zinariya ba, inda zinariya ne ba zai yi ba. Waɗannan sharuɗin guda hudu su ne sharuɗin da suka ambata na halaccin yin amfani da zinariya. Amma haka nan kawai mutum ya zo ya makwanan shi kwalliya ba tare da wata bukata ba bai halatta ba. Haka nan kawai mutum ya zama kwalliya ce zai yi da gangan ba wani bukata ba, ki dole sai ya zama bukata ce. Kenan dole sai ya zama wani dan liki ne zai ko dinki. Sharadi na uku dole sai ya zamanto wato dan kadan ne ba mai yawa ba, idan yana da yawa ba zai yi ba. Sharadi na hudu sai ya zamo da azurfa ne zai yi ba da zinariya. Saboda haka dai a takaice wayannan hadisan da muka karanta wato sun karantar da mu karatuttuka da yawa a cikin hadisan Abu Sa'alaba. Cikin shi akwai shari'anta a tambaye masu ilimi ko, domin Abu Sa'alaba ta yadda Allah tabbata a gare shi da ya samu rikici a bangaren yin amfani da kwanonin Yahudawa da Nasarawa, sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama Allah ta'ala ce fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Mas'ala nabi shine cikin hadisin akwai karantar da mu hani game da yin amfani da kwanonin ahlul kitab, idan ya zamanto kwanonin suna amfani da su an hana ai amfani da su sai da sharadi bi ko. Wannan shine abinda wato hadisin qararai ambata. Mas'ala ta uku kuma shine cikin karaton akwai karantar da mu cewa wannan hanin da aka yi na ai amfani da kwanonin ahlul kitab ba hani bane na haramci. Wannan shine abinda malamai suka fahimta, suka ce hani ne na karhanci ba na haramci ba, kenan kamar makaruhi ne amma ba haramun bane ba. Kuma inda haramun ne da bai zawwa karara, hadisi ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da ruwan da aka ebo daga salkata wata mata mushrika da shi da sauran sahabban shi. Haka malamai suka ce wancan hadisin da ya nuna hani ne na karhanci ba na haramci ba, kuma karahai ma karahatu tanzihi ne, kenan an kyamanci abin ne saboda dai shi ne mahihicin abu karkai. Amma idan bukata ta kama kawai ya halatta yin amfani da su babu sharadi ko guda. Akwai malaman da suka ce a wancan hanin na haramci, sai dai mazhabar su da ifiya ce. Mas'ala ta gaba shine cikin hadisin nan na Imran ibn Husayn, yadda Allah tabbata a gare shi akwai karantar da mu mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawan gaske. Wasu malamai sun yi kokarin tattara su ma a cikin wasu littattafai. Mas'ala na biyar cikin hadisin Imran ibn Husayn akwai karantar da mu cewa wato kafiri jikin shi yana da tsarki, haka ma duk abin da ya shahe shi na wani danyantaka shi miyan shi mai tsarki ne, zuhan shi mai tsarki ne, jikin shi mai tsarki ne. Domin saboda inda ba mai tsarki bane ba jikin kafiri, manzo al-Qur'ani ya halatta auren ahlul kitab ko, ahlul kitab wanda suke masu kamun kai, al-Qur'ani ya halatta auren su. To kuma in ka aure ahlul kitab kaga dole sai ka hada jikinta da jikinka ko, tana yi wa akwai miyo ko majina ko makamancin haka. Wannan ya nuna ashe miyan kafiri da majinan kafiri da duk abin da yake fitowa na zuha daga cikin kafiri, wannan ba bai da najasa, mai tsarki ne. Kuma mutum bai karanto aya ya ce an ce innamal mushrikuna najasun, ya zai kuma a ce suna da tsarki. Sai a ce maka to abin da ake nihi da wannan najasa ta mushrikai, kenan ana nihin najasa ce ta hukumci, an musu hukuncin su masu najasa, amma gangar jikinsu batta da najasa. Wannan najasa ta su ta kafirci ce, ce sa ai najasa tauhidi ne yake tsarkake ta ko, musulunta da furta kalmar shahada shi ne yake tsarkake ta. Don haka dai miyan kafiri yana da tsarki, kuma kwanan da kafiri ya yi amfani da shi ba a cewa haramun ne. Wancan hadisin na Abu Sa'alaba mun ga dalilin shi shine Abu Sa'alaba ya zo ya faɗa wa manzon Allah cewa muna ganin su suna dafa nama alade ciki, suna shan giya ciki. Dan haka kenan sai ya nuna cewa in dai mutun ya gani da idan shi kafiri yana amfani da kwanan shi wajen cin nama alade ko wajen shan giya, to lokacin zai kokarin sai ya wanke shi kamin ya amfana. Amma in baka gani ba, to al-aslu fiha at-tahara, abinda ke asali cikin shi shine tsarki. Dan haka kwanonin kafirai masu tsarki ne, ana amfani da su wajen alwala da ruwan da aka zuba ciki ko abinda yake kama da haka. Mas'ala na gaba shine cikin hadisin Imran ibn Husayn akwai dalilin da yake nuna mana cewa ana tsarkake fata ta matacciyar dabba ta hanyar jebe ta, domin wannan salka ta mushrika ai jebe ta ne aka yi, ko aka yi salka da ita. Don haka kenan yankan mushrika da a ce wannan salkai wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala sun tambaye mushrikai, ke wannan salkai taki wace dabba ce, kuma dabban nan kin yanka ta ko kuma mutuwa ne ta yi kika yi? Duka babu wannan bayanin, ko don haka sai ya nuna cewa abin da ke asali dai kawai ya halatta mutum ya amfani da kwanonin mushrikai. Sannan cikin hadisin Imran ibn Husayn akwai nuna halaccin yin amfani da su ba sharadi, sharadin wankewa wanda aka faɗi cikin wancan babu wannan. Hadisin Anas ibn Malik shi kuma cikin shi akwai togace mamu togaciya na hadisan da suka gabata wajen haramcin yin amfani da zinariya da azurfa tare da sharuɗin da muka ambata. Wallahu ta'ala alam. Babu izalatin najasa wa bayaniha, sai babi na gusar da najasa da kuma bayaninta. Wannan babin da malam ya kawo bayan bayani akan kwanoni wanda ya halatta a yi amfani da su da wanda bai halatta ba, to sai ya kawo zancen gusar da najasa da kuma bayaninta. Saboda ita najasa kala biyu ce, na'am, sharadi na hudu, sharadi guda hudu. Sharadi na farko shine ya zamo lokacin bukata ne zaka yi amfani da ita, sai lokacin bukata. Sharadi na biyu ya zamo liki ne zaka yi, ko kuma dan dinkewa ne. Sharadi na uku sai ya zamo dan kadan ne, idan kwanan ya gabace kwarai to ba za ka yi amfani ba, sai ya zama wuri dan kadan ne. Sharadi na hudu shine ya zamanto da azurfa za ka yi ba da zinariya ba. Waɗannan su ne sharuɗa. Kenan sai babi na gusar da najasa. Najasa kala biyu ce, akwai najasa ainiya, akwai najasa hukumiya. Najasa ainiya ita ce najasar da ba a iya gusar da ita, najasa hukumiya ita ce najasar da ana iya gusar da ita. Yanzu in ka ɗauki najasa ainiya kawar najasar kare, najasar aladai, kana iya gusar da ita, kana iya wanke ta, baka iya wanke ta. Na haka wannan ainiya ce. In ka ɗauki najasar bayan gari, najasar bawali, ainiya ce. Kana iya ɗauraye bayan gari ya zama mai tsarki ko ka tsaftace shi, ko kuma bawali ana iya tsarkake shi, ka ce to bari in zuba mai ruwa sai in tsarkake shi. To da yake a zamani yanzu ana yi, zamani ya zo da wata mas'ala da ta sabon banda wannan ku. Yanzu a zamanin yanzu akwai wata sabuwar mas'ala ta fiqhu, shine ruwan gwalalu ana tsarkake shi. Aka tsarkake shi akwai wasu ababe na kimiyya da ake shashe samu shi, da kuma wasu wato na'urori na zamani waɗanda suke tsarkake. Da haka ƙasashen da suka ci gaba su ruwansu na gwalalo da na bayan gari da duk ruwan da ke fitowa daga banɗaki bai tafiya banza, suna da wani ƙatar rami wanda aka yi wanda shine central na gari gaba ɗaya. Duk inda wani banɗaki yake ko wani tiyo wanda ake zubo ruwa, to tana shi kake ganin su yawanci ma ruwansu wuri guda yake tafiya. Kowa ruwan shi, ruwan ba banɗakin shi da na makewayen shi duka yana kwarara ne yaje zuwa ga kwatako. In yaje can wurin kuma zai gangara ya tafi, daga nan wurin zai ta cikin wani wato ƙatan waje wanda aka keɓance. In ya taru sosai to akwai manya-manyan injina da na'urori waɗanda ake amfani da su wajen tsarkake shi. Tsarkakewan kuma matakai ne ake biya, wanda malaman da suka yi rubuce-rubuce bisa kan al-qadaya al-fiqhiyya al-mu'asira duk sun yi bincike sun ga matakan da ake bi. Kusan mataki uku ne ake bi kamin ruwan ya zama mai tsarki. Don haka da farko za a yi kokarin ɗebe mashi duk waɗannan dattin da wannan najasai da duk wasu abubuwan da ke tare da shi na tsutsotsi ko na waye, duka za a yi kokarin janye shi da hidda mai duk wani abu mai kabri-kabri da waye ya zama ruwan tsantsa da farko. idan aka janye wannan ya zama ruwa ne tsantsa yanzu to sai kuma mataki na biyu to a takaice dai har a zo mataki na karshe wanda za a hashe samai wasu hodo wasu wata wata hoda da wasu ababe wanda za a sanya mai karshe ya zama ruwa lahiyayye yanda kasar ruwa mai kyau karshe sai a dawo maka da shi kuma a turo maka shi ta famfo ku ci gaba da kwararowa kuna kwalawa kuna sha kuna amfani to kaga wannan dici gaba ne na zamani ya kawo wannan ilimin da wannan fiqh to su abin da ya kai malaman fiqh na zamani binciki akan wannan ruwan yana da alaka da fiqh ko bai da alaka yana da alaka shine yasa su ma suka tsaya tsayin daka suka karanci wannan ruwan da kuma yanda ake yi a tace shi karshe bayan sun gano yanda ake da hanyoyin da ake bi a tace shi to sai suka aza tambaya shin ya halatta a yi amfani da wannan ruwan wajen alwala da kuma wajen wankan janaba da sauran wato ibada wanda musulunci umarni a yi da ruwa to inda suka fara tattaunawa malaman fiqhun shin wannan ruwan yanzu a iya ce mai ruwa mai tsarki ko ba za a ce mai ruwa mai tsarki ba to akwai sabani ra'ayi bige da kai akwai malaman da suka ce eh a iya amfani da shi a iya amfani da shi akwai malaman da suka ce ba za a yi amfani da shi ba kusan ma aka bibiyi fatawoyin malamai na zamani za a tar da ra'ayin ya mahi biyu kusan kashi uku ke da kai to wanda suka ce ba za a yi amfani da shi wasu wanda suka ce a yi amfani da shi suka ce domin duk wani abu wanda yake sa a kyamanci ruwa an gusar da shi ya dawo asalin ruwa yanda aka san ruwa mai tsarki saboda yanzu ana da yaƙini ana da tabbashin cewa babu wata cuta ba ya ɗauke da wata guba ko wata ƙwayar cuta ko wani najasa gaba ɗaya an tsarkake shi an wanke shi an tace shi an rairaye shi don haka duk wani abin da yake da muni an fitar mai da shi saboda haka me zai hana yanzu a kira shi da suna ruwa mai tsarki dama kuma ruwa ana kallon kal abubuwa guda uku ne kamar yadda makaranta can farko ko a kalli kalan shi da ɗanɗanon shi da kuma kamshin shi suka ce to yanzu ya dawo kallon shi kallon ruwa ɗanɗanon shi ɗanɗanon ruwa kamshin shi kamshin ruwa ba ya da matsala ko guda kenan me zai sa kuma a ce bai halatta ba a yi amfani da shi na haka su wannan malaman sai suka yi fatawan cewa ya halatta a yi amfani da shi a wajen ibada to in ya halatta amfani da shi wajen ibada kaga a iya shako a iya shako ma su kuma malaman da suka yi fatawan cewa bai halatta ba amfani da shi wajen ibada su kuma dalilin su shine cewa to koda dai wannan matsalai ta gushi duk matsalar da ake kyamar ruwa ko ake najasa da sauransu duka ya gushi ya dawo ruwa fir suka ce to har yanzu dai akwai nau'i na tsantsani da kyama ai baka isa baka hudda wannan kyamai da tsantsani daga zuciyar mutane suka ce to shi kuma duk abin da ake tsantsani ake kyama ba yayyuwa ayatul qur'ani ta ce yuhillu lakum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith da haka yanzu al-khubus al-istikhbas yana nan wurin har yanzu saboda haka har yanzu duk mai hankali yana tsantsanin wannan ruwa yace to wannan tsantsanin nashi da ake kaga ya sanya har yanzu ruwan bai da amana bai da aminci saboda haka ba za a yi amfani ba da shi to kuma akwai ruwan zamani shi kuma ruwan zamani wani ruwa ne na daban ba irin wannan ba wanda ake huddo shi daga petrol daga man fetur ake huddo shi nan ake tato shi kuma yawanci kana samun shi cikin alimentation haka cikin yan bududuwa in ka bulbulu sai ga kamar yanda ka san ruwa komi da komi kuma ana tsarkake abubuwa da shi ka iya alwala da wannan ruwan to shi ma mas'ala ce sabuwa ta fiqh wannan malaman zamani ne suka yi cikin wannan mas'ala kuma suka huddo fatawoyi sabi akan su saboda can baya ba a san su ba amma yanzu an san su kuma yawanci an yi amfani da wannan ruwan wanda ake huddawa daga man fetur an yi amfani da shi wajen tsarkake abubuwa kamar shahi madubi misali sai a hesha shi ga madubi sai a goge a shahi ko kuma wasu ababe na amfani to yanzu idan wannan ruwan ya zama shi ke da kwai ba wannan na asali ka yi alwala da shi koko sai dai ka yi taimama idan ya zama shi kadai ke da kwai ruwan da aka huddo shi daga sanadare na man fetur dan haka dai wannan ma mas'ala ce sabuwa. To ala kulli hal wannan babu izalatin najasa yana bayani akan gusar da najasa. Kenan najasar da ake iya gusar da ita wace iri ce? Ita ce najasa hukumiyya, ita waccan ainiya ba a iya gusar da ita. Najasa hukumiyya ita yanda take shine najasa ce za ta zo ta taba abu wanda asalin shi tsarki gare shi sai ta taba shi, to wannan ita ake cewa najasa hukumiyya. Kamar najasa da za ta taba jikin mutum ko jikin mutum ko kuma wurin sallah na mutum inda zai yi sallah ko kuma tufahi nashi wanda zai yi sallah, to dama mai sallah dole sai ya tsarkake wa'annan wajajen guda uku, jikin shi, tufahin shi, wurin shi na yin sallah. To shine mallan ya kawo wannan babi na izalatun najasa wa bayaniha, gusar da najasa da kuma bayanin ta, ita ce najasar da ake iya gusar da ita da kuma bayanin abinda ake iya cewa yana da najasa. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khamri tattakhadhu khallan. An karbo hadisi daga Anas dan Malik da dan Allah tabbata gare shi, yace an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da giya, tattakhadhu khallan, a rike ta matsayin abin sha? Qala la, sai yace a. Akhrajahu Muslim wa Tirmidhi qala hasanun sahihun. To wannan hadisin akan shi zamu tashi insha Allah ta'ala karatu na gaba zamu zo mu yi bayanin wannan hadisi, dalilin da yasa aka kawo shi cikin babu izalatin najasa. Kaga yana nuna da ita ma giya najasa ce ko? Kawai shine mahallu shahid, giyan nan ita ma najasa ce. In ta taba kayanka ko ta taba jikinka to sai ka wanke sannan kai sallah, shine mahallu shahid. Karatu na gaba insha Allah sai mu zo mu yi ƙarin bayani bisa kan hadisin kamin mu je ga na gaba, abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada, kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu sununa mu gyara. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Alhamdulillah.